الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا أشرنا أكو قوات رمضان Hijira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da 1444 wanda ta yi daidai da 14 ga watan 4 miladiya ta 2023 kamar yanda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin gabatar da wannan karatu na tafsirin Al-Qur'ani a cikin waɗannan kwanaki masu albarka. Muna nan dai a cikin Suratul Baqara, inda a jiya mun karanta aya ta 240 zuwa aya ta 246, wanda yau insha Allah za mu tashi ne daga kan aya ta 227, amma dai za a ɗauko daga 226 ɗin dan kissa ce guda, sai ya zamto an haɗe da ragowar ayoyin insha Allah. Aramma bismillah, za ka fara ne daga alamtar ilal mala'i min bani Isra'il.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
ممتاز. Waɗannan ayoyi kusan ƙissa ce guda har zuwa kusan ƙarshen wannan hizifi aya ta 252, duk magana ce guda wadda ta ƙunshi ƙissa wadda muka fara karantawa jiya, amma insha Allah za mu ɗauko ta daga farko a yau insha Allah. Amma kafin mu shiga cikin wannan kissa da Allah maɗaukakin sarki ya bamu ta wasu mutane cikin Banu Isra'il, za mu koma mu kalli ayoyin da muka karanta jiya domin fitar da darussa da ke cikin waɗannan ayoyi ɗin a gurguje. Mun fara ne daga faɗin Allah ta'ala, wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Wanda wannan aya tana bayani ne game da wato matan da mazajensu suka mutu suka basu, to mazan za su yi wasiya lokacin da za su mutu cewa a bar waɗannan mata a cikin gidajensu su ɗan ji daɗin zama na tsawon shekara guda kafin a ce su fita. Idan kuma dan raɗin kansu suka ce za su fita, to babu wani laifi. Cikin kuma dukkan abin da za su aikata na fitar da yin ado da kwalliya wadda bata saba wa shari'a ba, duk suna da damar su yi. Kamar yadda muka faɗa jiya, mun wuce wata aya a baya wanda wasu malaman suka ce waccan ayar ta shafe hukuncin wannan, duk da wani zai iya yin tunanin cewa to ya aka yi a ka'idar nasikh wal mansukh, abin da ya zo a ƙarshe shi yake shafe na farko. To yanzu ga waccan ayar ita ta fara zuwa, kuma an ce ita ta shafe wannan, to wani zai ɗan samu kansa cikin ruɗani, sai malamai suka ce babu wani ruɗani. Wato a tsarin rubutun ne haka aka tsara a rubuta waccan da farko sannan wannan ta biyo baya, amma a saukarsu, wato saukar ayoyin, to wannan ita ce ta fara sauka sannan waccan ta bayan ta sauka. Da haka sai ya zamto in kana so ka haɗa su, to sai ka ce waccan ta farkon ita ce ta fara sauka, sannan a wannan kai ita ta fara sauka, waccan ta farkon kuma ita ce ta sauka daga ƙarshe. To kuma ƙa'ida dama abin da ya zo a ƙarshe in an samu mas'ala ta ci karo ko ga wani hukunci ya ci karo da juna, to akan kalli hukunci na ƙarshe shi ne za a yi amfani da shi sai ya shafe hukuncin farko. Shi ake kira da annasikh wal mansukh. Da haka kaga kenan a nan, wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara. Wannan aya ita ce wadda ta zo daga ƙarshe, duk da cewa a tsarin rubutu a farko aka rubuta ta, amma a tsarin saukar da su ita ce ainihin wato ta sauka daga baya. Ita wannan wadda muka karanta, wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajin mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj, ita ce ta fara sauka. Da haka in mun samu wannan, to babu wani iskali da za mu samu, sai ya zama waccan ayar hukuncinta ya shafe wannan. Domin waccan ayar umarni aka bayar, wannan kuma wasiya ce aka ce mamaci ya yi wa magadansa cewa in ya mutu kada ainihin wato matansa a fitar da su daga gidajensu, daga gidan har sai sun shekara. Waccan ita kuma tana magana akan idan aka mutu aka bar mata za su zauna ne a gidan mijinsu tsawon wata huɗu da kwana goma, shi kenan iya ta kama. Daga nan kuma dama akwai gado, ita kamar yadda muka faɗa jiya ayoyin da suka yi maganar gado sun nuna ita ma tana da kasanta daga abin da mijinta ya mutu ya bari. Idan yana da ‘ya’ya za a bata ɗaya bisa takwas, idan ba shi da ‘ya’ya za a bata ɗaya bisa huɗu, don haka tana da kaso a cikin gida. Ina fatan gani. To a cikin wannan aya dai abinda Allah Ta'ala ya ta maimaita mana ya faɗa a can mata'an bil ma'ruf wato al-ihsan 'ala al-mutallaqa min 'alamatil muttaqin. Wato kyautatawa matar da aka sake ta ko za a sake ta alama ce ta masu tsoron Allah. Alamar cewa mace ta auri miji mai takawa dan yana da takawa baya nuna cewa za su iya samun sabani. Dan yana da takawa baya nuna sabanin zai iya sa su rabu ya kai ga rabuwa. Amma a yanayin yanda aka rabu din da abin da ya biyo bayan rabuwar to wannan daga nan ake gane miji mai tsoron Allah da kuma miji wanda yake ba mai tsoron Allah ba. Dan haka wannan alamar mutum ya dauki wani abu gurgurdan kamar yanda ayar da muka karanta a baya ta faɗa 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Gurgurdan ikon mutum ya yi wa matarsa ihsani ya bata wata mut'atu talaq to wannan alama ce ta almuttaqina. Wannan yana daga cikin abin da muka fahimta a cikin ayar. Abu na biyu, waɗannan ayoyi suna magana akan bawa kowane ma'abocin haƙi haƙinsa. I'ta'u kulli dhi haqqin haqqa. Duk wanda yake yana da haƙi, mace ce take da haƙi akan miji, a miji ne mai haƙi akan akan matarsa, a ƴaƴa ne suke da haƙi akan iyaye, a makoci ne yake da haƙi akan makocinsa, a aboki ne mai haƙi akan abokinsa, abokin mu'amala ne yake da haƙi akan abokin mu'amalarsa. Kowane ma'abocin haƙi yayi kokari ya bawa ma'abocin haƙi haƙinsa. Ba a so ranar tashin alƙiyama ka bayyana a gaban Allah madaukakin sarki da haƙin wani akan ka, babu musiba da tashin hankalin da ya wuce haka. Kana ji kana kallo za a ɗebi azumin nan dubu da yadda kake shan wahalar azumin nan. Haka za a ɗauki ladan azuminka da ladan ba kai bacci ba da daddare kayi kiyamul laili a goman ƙarshe, haka za a ɗauki ladan nan a biya mutane masu haƙƙoƙi a kanka haƙƙinsu. To shi yasa wannan ayoyi suna magana a kan cewa dukkan haƙƙin mai haƙƙi komai ƙanƙantarsa a miƙa masa haƙƙinsa, wannan kuma shi ne zaman lafiya. Abu na uku, ayoyin suna nuna mana ko suna karantar da mu irin rahamar Allah maɗaukakin sarki ga bayinsa, inda Allah Ta'ala yake wa bayinsa bayanin hukunce-hukuncen addini dalla-dalla daki-daki don gyaruwar duniyar su da kuma gyaruwar lahirar su. Wannan rahama ce daga cikin rahamomin Allah. Rahama ce Allah Ta'ala ya ce yi kaza a cikin kaza din akwai kaza da kaza, kar ka yi kaza a cikin yin kazan nan akwai kaza na matsala. Da haka bayanin hukunce-hukunce don gyaran duniyarka da gyaran addininka wannan rahama ce daga cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki wadda ta wajaba kuma mu dinga yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima. Sannan abu na hudu, sanin hukunce-hukuncen da Allah Ta'ala ya saukar alama ce ta cikar hankali. Ma'ana ilimi alama ce ta hankali. Da wahala ka samu ƙungurmin jahili kuma ka same shi yana yin aiki da hankali. Domin amfani da hankali yana tattare da ilimi. Da haka sanin hukunce-hukunce da dokoki da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa bayansa, to wannan alama ce daga cikin alamomin nuna da kuma cikar hankalin mai hankali. Shi yasa Allah Ta'ala a ƙarshen aya ya ce la'allakum ta'qiluna, don ku zamto masu hankaltar irin waɗannan hukunce-hukunce da dokoki da Allah Ta'ala yake saukarwa. Ba ku wanda zai hankalci dokokin Allah ya hankalci waɗannan hukunce-hukunce sai mai hankali. Abu na biyar, daga cikin ayoyin da muka karanta, mun karanta kissar wata alƙarya wadda annoba ta shiga cikin garin. Wasu malaman suka ce annoba ce, ko ka ce kwalara, ko dukkan wata annoba da ake yawan mace-mace a gari. Wasu malaman kuma suka ce a'a, yaƙi ne, za a kawo musu farmaki, za a zo a yaƙe su, kuma suna ganin ba za su iya imma waɗanda za su zo yaƙata su ba, kuma suna gudun mutuwa. Sai suke ganin akwai wata nahiya a cikin duniyar nan da in sun je wannan gurin ba mutuwa a gurin. Ina fata an gane, domin kamar abinda suka yi kenan. Idan a ka'idar musulunci duk lokacin da annoba ta shigo gari, to a ka'idar musulunci na cikin garin an ce ka su fita. Idan annoba ta shigo gari, to na cikin garin kada su fita, sannan na waje kada su shigo. Wannan shine ka'idar musulunci. Shi yasa lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tafi dab da shiga cikin ƙasar Sham, sai labari ya zo masa cewa a ƙasar Sham fa annoba yake. Sai ya tsaya, aka fara tattaunawa da neman shawara. Tafiya ce don taimako da yaɗa addini,
ga kuma wata kaddara ta annoba ta sauka a kasar Sham a shiga didda labarin da aka samu na mace mace da ake yi bai zama kasada da ganganci ba ko kuma a koma sannan an koma ba a gujewa kaddara ba kenan to wasu cikin sahabbai suka bada shawara kawai a shiga qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana suka ce ba abin da zai same mu sai abin da Allah ta'ala ya rubuta kawai mu shiga ma asabaka lam yakul yukhdi'aka wa ma akhta'aka lam yakul yusibak wasu kuma suka ce a Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka ya ana bala'i a gari ana mace mace wata cuta ta sauka kuma sannan mu Allah ya taimake mu mu lafiya mu kalauba mu shiga ba ba wanda yake dauke da wannan cutar a cikin mu kuma mu shiga cikin masu cutar kamar mun jefa kanmu cikin halaka kenan mu muna ba da shawara a koma ina fata an gane to ana cikin wannan tattaunawa ne sai Abdulrahman bin Auf ya dan tafi wata bukatar sa haka baya nan ake tattaunawa sai gashi ya dawo yana dawowa yanzu tattaunawa da ake sai ya ce to ai shi yana da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ana annoba a cikin gari kuna ciki to kar ku fita dan gujewa kaddara kar ku fita sannan waɗanda su kuma suke wajen garin ba sa ciki kar su shiga to shine sai sayyidina Umar ya ce to alhamdulillah tun daga hadisi da shi zamu yi aiki ba za mu shiga ba sai mu koma har ma wani ci wasu cikin sahabbai suka ce yanzu sayyidina Umar kenan a tafirru min qadarillah yanzu kaddarar Allah zaka gujewa kenan yace eh na tafirru min qadarillah ila qadarillah za mu gujewa wata kaddara ta Allah kuma mu koma zuwa ga wata kaddara ta Allah Allah da ya kaddara mu shiga garin ba za mu ji labari ba sai mun shiga to da Allah kuma ya kaddara za mu koma kaga sai Allah ya sanar da mu labarin abin da yake faruwa a cikin garin da haka ba za mu shiga ba ina fata an gane dan haka wannan kissa ta wayannan mutane sai Allah ta'ala ya nuna musu cewa ba a gujewa kaddara ta mutuwa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada babu inda mutuwa bata kurdawa babu inda bata shiga wuyatta wa'adinka ya cika idan wa'adin ya cika babu daga kafa babu sakan dai ba kuma bata taba bugawa mutum waya ba yace miss call ko is not reachable in dai ta buga ma waya to sai ka dauka kuma kamar yadda Ibn Kathir ya kawo yace kullun sai mutuwa ta zo ta kalle malaikan mutuwa sai ya kalle ka sau biyar kullun zai ba kuri kawai inda Allah ya taimake ka baya iya daukar ranka sai an ce dauki kullun sai malaikan mutuwa ya kalle ka sau biyar ya je ya zago ko za a ce ya dauki shi kana tashi ne shi yasa aka ce wani matashi yana fadar Annabi Sulaiman sai mala'ikan mutuwa shi kuma an ce zai dauki ran wannan a Palestine wato a India in ban manta ba ko a Palestine to kuma sai mala'ikan mutuwa sai ya zo ya same shi a wajen fadar Annabi Sulaiman ko ba anan za a dauki ransa ba to sai ya kura wannan matashin ido shi mala'ikan mutuwa ya cika da mamaki ga inda Allah ta'ala ya gaya masa wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadal wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wanda ya san a inda zai mutu wani duk gaba ɗaya sai ya inda ake duk sai ya bar wannan gurin sai ya je wani guri da ba a taɓa tsammani ba kuma a can mutuwa za ta riske shi wannan matashin shi dai wannan mala'ika ya san Allah baya kuskure an ce zai dauki ran wannan yaro a guri kaza kuma gashi ya zo ya gashi a wani gurin ba nan ba bayan ya gama kallon sa sai ya tashi ya tafi bayan ya tafi sai wannan matashin ya tambaya Annabi Sulaiman ya ce wai wannan bakon da ya shigo wajen ka dazu na ga ya kura mun ido yana ta kallo na waye shi Annabi Sulaiman ya ce ai mala'ikan mutuwa ne ya ce waye ya ce mala'ikan mutuwa ne ya ce da Allah ina son alfarma ka sa iska ta dauke ni ta kai ni India ashe kuma can ne inda za a haɗu shikenan Annabi Sulaiman Allah ya hore masa wasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab Allah ya hore masa iska sai ce iska dauki wannan matashi ya nemi alfarma ai suna zuwa time din yana cika suka yi aran gama da mala'ikan mutuwa a can da haka ba a guje mata to shi yasa Allah ta'ala ya ladabtar da wannan mutane wajen su 4000 da suka gudun hijira wajen kasu mutu Allah ya nuna musu babu inda mutuwan nan ba ta. kuma zaka iya shiga duk inda ake tsammanin a mutu zaka iya shiga gurin amma Allah ya fitar da kai in akwai sauran kwananka a gaba dan haka al khawfu la yughayyiru al qadar tsoro baya canza kaddara an gane ko sannan wannan tsoron baya sa mutuwa ta ji tausayi ta ga ka tsorata da ita bari ta daga ma kafa ta kyale ka rayuwar a hannun Allah take ya diban ma iya adadin da zaka yi kuma in adadin yayi haka zaka tafi ba a sanya wa wani dan adam dawama ba a wannan duniya ba ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fa humul khalidun babu wanda zai dawama kowa in wa'adin sa yayi tafiya hanya ce innal mununa hiya sabilu faman yakun lam yantahijuhu bi rijlihi faka anqadi titi ne kawai ku yace kawai lokacin da yayi za a tuko mota ka kawai ka hawo kan titi Allah ya ba mu kyakkyawan karshe sannan daga cikin abin da muka fahimta a cikin waɗannan ayoyi musamman wannan aya ta waɗannan mutanen alƙarya da suka guje wa mutuwa to daga cikin darasin da muka fahimta a ciki shine tashi bayan mutuwa gaskiya ne Allah ya fara nuna wato wani dan karamin misali cewa fa bayan an mutu zai iya tasar mutane yanzu ga wasu mutane su su 4000 sun guje wa mutuwa Allah ta'ala yace su mutu nan take kuma suka mutu bayan tsawon wani lokaci wasu malaman tafsirin suka ce wani annabi ne cikin annabawa yayin addu'ar cewa a tashe su sai Allah ta'ala ya tashe su wannan yana nuna ma ubangiji ta'ala yana da ikon ya tashi mutum bayan ya mutu dan mutum ya mutu ya ratattake ya rididdige ya zama turbaya wannan bai gagari Allah madaukakin sarki ya dawo da shi ba ina fata an gane sannan daga cikin darasin da waɗannan ayoyi suke dauke da shi shine akwai kwadaitar da mu wajen ciyar da dukiya fi sabilillah musamman wajen jihadi fi sabilillah wannan yana nuna maka cewa babu wata harka ta addini da zata tafi babu kudi dole sai da dukiya tafiyar da harkokin da'awa yada wannan addinin ba zai yiwu ba masu kudi sun tattara kudi sun zuba a aljihunsu dan malami ya fito yana ta faman bayani wannan bayanin nasa ba zai wadatar ba sai an hada da kudi domin jihadin ana bukatar kudi shi yasa sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya samu aljanna mataki mataki daga wajen Allah subhanahu wataala saboda dukiyarsa da ya dinga bayarwa dan haka dukiya duk da cewa tana da wahalar cirewa daga mai ita to amma yana daga cikin abin da waɗannan ayoyi suke kwadaitar da mu zamto muna ciyar da dukiyoyinmu wajen taimakon addinin Allah sannan baka taba ba Allah rance ba Allah bai biya ka ba dan haka in ka cire naira 1000 ka taimaki addini rance ka ba Allah kuma sai ya biya ka kuma shi biyan Allah ninkawa yake baya baka daidai yanda ka bayar saboda karamci irin na Allah madaukakin sarki shi yasa sai har kelantawa yayi yace man dhallabi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifuhu lahu Allah ta'ala ne fa yake talla wane ne wanda zai bawa Allah kyakkyawar rance wanda malamai sun yi magana game da kyakkyawar rance kyakkyawar rance ya kunshi wato shine wanda ya kunshi kyakkyawan niyya mutumin da ya bada rancen ko ya ciyar da dukiyar tasa da kyakkyawan niyya ba dan riya ba sannan kuma da dadin rai bai ji ya dan ji bacin rai ba akan miliyoyin da ya cire ya gina masallaci bai dan da na sani ya dawo yana nadamar kuɗin da ya taimaka wajen taimakon addini ba sannan kuma ya ciyar da dukiyar a inda ake bukata ya sa dukiyar tasa a mahallinta sannan bai yi gori ba bai yi cutarwa ba akan wannan abin da ya ciyar to wannan shine alqardul hasan duk wanda yayi wannan to ya bawa Allah kyakkyawan rance ya bada dukiyar fi sabilillah da kyakkyawan niyya sannan ya bayar da ita da sakakkiyar zuciya bai ji wani wato bacin rai ba a lokacin da ya cire dukiyar ya bayar sannan kuma ya ciyar da ita a daidai lokacin da ake bukata kuma a inda ake bukata sannan bai yi gori ba kar ya zama to ya taimaki addini ko ya taimaki wani musulmi cikin bayin Allah kuma ya dinga yi masa gori ko kuma shine Allah ta'ala yake cewa مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى فَتَنقُطُ وَيَنَّ دَ سُكِي تِيَر دَ دُكِيُوِيِنْ سُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَنَن بَاسَا غُورِي بَابُ چُوتَرْوَا بَزَي چُوتَر دَ كَاي بَا بَزَي گَيَا مَا بَقَم مَغَانَا بَا سَبِيدَ يَا مَا الْفَرْمَا يَا بَا كَذَا بَزَي يِي مَكَا وَنَن بَا سَي اللَّهُ تَعَالَى يِكِي چُوَا مِثَالُ سُ wato kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Da haka daga cikin abinda waɗannan ayoyi suke dauke da shi shine ciyar da dukiya fi sabilillah, kuma Allah madaukakin sarki zai rubanya da kuma ninkawa duk wanda ya haka. Sannan abu na gaba da zamu iya fahimta cikin waɗannan ayoyi, dukiya ba ta karewa saboda ciyarwa. Allah ya ce a gaya ma shine alqabidul basit wallahu yaqbidu wa yabsutu. Cikin ayoyin da muka karanta Allah ya gaya maka haka, wallahu yaqbidu wa yabsutu shike dankewa ya kuntata tattalin arzikin wani, wa yabsutu ya shimfuda ya yalwata tattalin arzikin wani, kuma ba kuskure Allah yayi ba. Wani ka ga wadatar har ya rasa yanda zai daita, wani kuma ga talaucin ya yalwace shi ya rasa yanda zai dashi, ba kuskure Allah yayi ba. Wancan jarabawa ce, wannan ma jarabawa ce. Wancan ayi masa aga zai yi hakuri, wannan shi ma majaraba aga zai gode. Wa qalilun min ibadiy shakur, kuma kadan ne masu godiya, kuma kadan ne masu hakuri. Allah ya sa mu na cikin su. Da haka dukiya ba ta karewa dan an taimaki addinin Allah da bayin Allah da ita. Sannan a cikin waɗannan ayoyi akwai kwadaitar da mu wajen jihadin daukaka addinin Allah da kuma tsoratar da mu zaman gida mutum ya ki fita taimakon addini. Lalle waɗannan ayoyi sun yi mana bayani akan haka. Ba gurguje waɗannan yana daga cikin abubuwan da muka dan tsakura na darussa a ayoyin da muka karanta jiya. Da kai tsaye za mu koma cikin karatun da Aran ma ya karanta mana yau. Allah ta'ala ya ce alam tara ila al-mala'i min bani Isra'il. In aka ce al-mala'u, wato ana nufin manyan mutane masu fada aji, su ake kira almala. Masu fada aji sune almala, kaga malamai, masu mulki, masu kuɗi, wayannan duk zaka iya kiran su almala. An fahimta ko? To bayan mutuwar Annabi Musa alaihi salam, sai almala'u masu fada aji, masu tunani cikin banu Isra'ila sai suka haɗu suka tattauna cewa ya kamata su samu annabin wannan zamani ya shugabantar musu da wani ya zama kamar sarki ko shugabansu wanda zai ci gaba da jagoranta su cikin al'amuran yau da kullum, daga ciki har da jagorancin su a jihadi. To sai Allah ta'ala yake bawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labarin wannan abu da ya faru da waɗancan mutane cikin banu Isra'ila da annabin zamaninsu. Domin lokacin da abin ya faru Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan. Shi yasa malamai suka ce alam tara, da aka yi amfani da ita a nan, kamar yadda Ibn Jarir Tabari ya faɗa cikin tafsirinsa, cikin fassare-fassaren da malamai suka yi, alam tara ana nufin alam ta'alam, shin ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka sani ba? Domin ba za ka ce baka gani ba, in ka ce baka gani ba ai dawa baya. Alam tara, shin baka sani ba, ila al-mala'i, ba ka da masaniya, baka samu labarin wasu manyan mutane masu fada aji cikin banu Isra'ila bayan mutuwar Annabi Musa da suka haɗu alaihi salam, suka haɗu suka ce id qalu li nabiyyin, suka ce wa annabinsu, id qalu li nabiyyin lahum, suka ce wa annabinsu, ib'ath lana malikan, ka naɗa mana wani sarki, nuqatil fi sabilillah, wanda za mu yi yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah tare da shi. An gane ko? Ai alam ta'alam ya Muhammad qissatal ashraf wal wijaha min bani Isra'il min ba'd zamani Musa hina talabu min nabiyihim an yuwalli alaihim malikan yajtami'una tahta iyadati wa yuqatiluna a'da'ahum fi sabilillah. Shine wannan fassarar abinda na karanta da Hausa kenan. Sai annabin ya ce da su, qala annabin qala lahum nabiyuhu, sai annabin ya ce musu, halil amru kama atawaqqa'uhu in furida alaykumul qitalu fi sabilillahi annakum la tuqatilun, shine hal asaitum shin ba ku tsammanin in kutiba alaikumul qital in aka wajabta muku yaki Allah tuqatilu ku kuma kin yaki ku zo ku kin yaki gashi ku yanzu kuke nema a kawo muku shugaba wanda zai jagorance ku wajen yaki ba ku tsammanin idan an kawo shugaban da zai jagorance ku kuma ku noke ku kin yaki an fahimta ko fa inni atawaqqa'u jubnaku domin ni ina tsoron abin da zai iya faruwa na tsoro irin naku wa firarakum min alqital da kuma gudun ku daga gurin yaki qalu mustankirina tawaqqa'a nabiyihim sai suka faɗa suna masu inkari game da abin da annabin su yake tsammanin afkuwarsa na cewa in an ce su fito yakin ba za su fito ba sai suka ce wa malana shine qalu suka ce wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa ayyu mani'in yamna'una 'anil qitali fi sabilillah wani abu ne kuwa zai zo ya shiga gaban mu ya hana mu fitowa yin yaki domin daukaka wannan addini na Allah wa qad alhalun wajanda zamu yaka din nan makiyan addini makiyan nan namu ukhrijna sun fitar da mu ai ab'adna akhrajna aduwana min diyarina sun kore mu daga gidajen mu kuma dama irin wannan makiya na addini haka suke in suka miƙe kafa suka samu dama su gallaza wa musulmi su kori musulmi daga yankin su su kakkame na kamawa su bautar da na bautarwa to mu kan mu da muke cikin wannan kangi sun kokore mu daga gidajen mu shine ukhrijna min diyarina wa abna'ina sun nesanta mu da ƴaƴayen mu domin sun kakkama wasu daga cikin mu a matsayin fursunonin yaki shine wa ab'adna an auladina bil qatl wal asr sun kakkashe wasu daga cikin mu sun kakkama wasu a cikin mu a matsayin fursunonin yaki wannan kaskanci da wulakanci har yaushe muna buƙatar yanci muna buƙatar daukaka ta wannan addini ya ko za a ce ga hanyar da zamu dawo mu zama ƴaƴaye ba bayi ba addinin nan namu ya daukaka kuma a ce me yake kuma mu gudu an fahimta to barkaji da aka wajabta yakin abinda annabin yake tsammani bai faru ba sai Allah ya ce falamma kutiba alaihimul qital ai falamma faradallahu alaihimul qital lokacin da Allah madaukakin sarki ya farlanta musu yakin ma'al maliki alladhi ayyanahu lahum tare da wannan sarkin da Allah da kansa ya ayyana musu shi a matsayin sarki jabanu wa farru anil qital abinda dai ake gudun sai ya faru jabanu sai suka ji tsoro wa farru anil qital suka guji yakin illa qalilan minhum sai yan tsiraru yan kadan daga cikin su sabatu bi fadlillah sune wadanda Allah ya yi musu sabati suka samu tsayawa ba su gudu ba da falalar Allah wallahu alimun bizzalimin Allah madaukakin sarki masani ne game da azzalimai almakifina uhudahum wadanda suke warware alkawarin su alkawarin da suka yi wa ainihin wato Allah sun saba kafin nan an ce lokacin da suka zo suka ce wa annabin ya nada musu wani sarki da zai jagorance su a wajen yaki to sai ya nada musu Balut a matsayin sarkin su ya nada musu Balut a matsayin sarkin su to nada musu Balut a matsayin sarki nan ma sun yi korafi shine sai Allah ta'ala ya bamu labarin irin abinda suka yi na korafin nada musu Balut a matsayin sarki wa qala lahum nabiyuhum sai annabin su yace musu inna allaha lalle Allah qad ba'atha lakum Talut malika ya nada muku Talut a matsayin sarki wanda zai zama ya shugabance ku ai inna allaha qad arsala ilaykum Talut malikan ijabatan li talabikum dama kun ce a nada muku sarki wannan amsa abinda kuka nema request din ku ne Allah ya amsa muku kun yi request cewa wannan annabin ya nada muku sarki kun ba shi wuka da nama domin in babu jagoranci kalmar mutane ba ta haduwa kuma jihadi ana buƙatar a tafi da yawo daya in komanda yace ayi nan ba wanda zai fantsare in yace a tsaya za a tsaya ko za a ainihin wato ana wasu suna ganin ba haka ya kamata ban ya bada umarni za a bi in dai ba saban Allah bane ko saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma aka tafi jihadi babu shugabanci akwai matsala wasu za su ce a yi kwanto wasu ce a miƙe wasu ce a buɗe wuta wasu ce a tsaya dan haka za a iya samun fashal to yanzu sun nemi cewa a nada musu sarki dan sun san cewa sai da sarki ko shugaba shine kalmar mutane take zama guda daya shi yasa duk lokacin da za a samu shugaba ake so a samu tsayayyen shugaban da za a dinga tafiya ya jagoranci mutane da murya guda dan haka lokacin da suka yi haka sai Allah madaukakin sarki ya amsa musu abinda suka nema na a nada musu sarki sai Allah ya nada musu Talut a matsayin sarki ya kudukum yace annabin yace musu ga Talut shi Allah ya nada muku shi zai jagorance ku liqitali aduwikum wajen yakar makiyanku kama talabtum kaman yanda kuka nema qala kubara'u bani isra'il manyan mutane masu fada a cikin bani isra'ila mawadatan cikin su da waɗanda suka gaji mulki a cikin su sai suka ce anna yakunu lahul mulku ko qalu suka ce anna yakunu lahul mulku alaina ta yaya zai shugabance mu ya za a samu mana Talut ba shi da kuɗi bai gaji annabta ba bai gaji mulki ba ba shi da wata gogewa da ƙwarewa ba shi da wasu abubuwa da za a kalle su a yi mai biyayya a matsayinsa na shugaba inda yana da kuɗi ma a kalli ƙarfin kuɗinsa a bi shi to kuma ya za a ce shi ne zai zama shugaba ya zama sarkinmu an fahimta shi ne kaifa ya kunu Talut malikan alaina ta yaya Talut zai zama shi ne wato sarki a kanmu وهو لا يستحق ذلك الحالن بابو cancanta kwata kwata ta zama sarki akan mu bai cancanci haka ba li'annahu laysa min sibtil muluk dalilin su suka ce saboda shi ba jika bane daga cikin jikokin sarakuna ballanta na a ce a kakannin sa sun taba yin sarauta dan haka ya biyo jinin sarauta wala min baitin nubuwa kuma shi ba daga gidan annabta ya fito ba sannan ولن يعطى كثرة من المال بأباش مأوك دوكي أبا يستعين بها في ملكه ودى ذات تي مكامة وجن قدانة دا ملكي سا لأكا سنع جنن جسكيا أتشنزا موسو أنن أتشكنسو أكو أن سكا بيشي تشنشنتا شيني ونحن أحق بالملك من أبنى سكا تيكينا سكا تي أنا يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال الهالم بأباشي wato dukiya yalwatacce mai yalwaciya ba ba shi da dukiya bai gaji ainihin mulki ba bai fito daga gidan annabta ba sannan shi ba wani kasaitaccen mai kuɗi bane shi wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu ai mu a cikin mu akwai wanda suka fi shi cancantar zama sarakuna wato masu mulki fiye da shi li'annana min sibtil muluk domin ko babu komai mu a cikin mu akwai jikokin gidan sarauta wa min baitin nubuwa daga cikin mu akwai malamai waɗanda sun fito daga gidan annabta qala lahum nabiyuhum sai annabun su yace musu inna allaha hasafahu alaikum ayin Allah yayi zabi sai dai kuma kowa ya hakura zaɓin mai zaɓi ba shi da wani amfani in ya saba da zaɓin Allah abinda Allah ta'ala ya zaɓa shi yake tabbata shi yasa Allah ta'ala ya faɗa cewa shi ne mai mulki lahul mulku shi adda mulki qulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu a gaishe ka Allah yace biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir da haka mulki na Allah ne ko ina in ga dama sai ya bada shi da haka ba wai wasu wani cycle ne na mutane da su kadai ne kawai suka Allah ta'ala yake ba su mulki ba wata kabila ba ce guda ɗaya da kawai su kadai ne ake samu masu mulki a cikin su a duk inda Allah ta'ala ya ga dama zai danka mulki ga wanda ya ga dama ina fata an gane shi yasa Allah madaukakin sarki yace annabin yace da su inna Allah astafahu alaikum to ya za'i kenan Allah ya zabe shi akan ya zabe shi ya mulke ku ai inna Allah ikhtarahu alaikum wa huwa subhanahu a'lamu bi umuri ibadi Allah ya zabi Talut ya zama shine sarki shugaba jagora akan ku domin Allah shine yafi sanin al'amuran bayinsa wa zadahu basatan fil ilmi wal jism Allah ya kara masa yalwa ta ilimi doriya akan wasu masu ilimin da ke daga cikin ku kamar yanda Sheikh Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'idi a cikin tafsir Karim Ar-Rahman tafsir littafin tafsirin sa yake cewa wa zadahu basatan fil ilmi ai fi ilmi siyasa wato ya kara masa duk ilimin da kuke ganin wasu daga cikin ku suna da shi to shi Talut Allah ya kara masa wani ilimi na sanin jagoranci daga cikin wanda ake so ya zama jagoran mutane ya zama to yana da ilimin jagorancin al'umma dai kenan ya zamto yana da karfi ta fuskar kirar jiki wayannan suna daga cikin qualities daga cikin qualities da ake so shugaba ya zama yana da su ya zama yana da ilimi ba kidahumi bane ba danke bane yana da ilimi da wayewa ta gudanar da jama'a sannan yana da lafiya yana da karfin da zai iya jagorantar jama'a wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya nuna wa mutanen banu Isra'ila cewa dalilin da yasa aka jagorantar musu da Talut saboda yana da wasu sufofi na jagorancin da wasu a cikin su ba su da shi na fata an gane ai wazadahu sa'atan fil ilm Allah ya kara masa yalwa ta ilimi ya yalwata shi da ilimi wa quwwatan fil jism an ce ga tsawo ga karfi Talut amma fa talaka ne cikin talakawan gari shi yasa su korafin su kenan talaka ne cikin talakawan gari shi ba dan masu mulki bane shi ba bai fito daga gidan annabta ba kuma shi ba dan wani bane ba daga gidan wadata ya fito ba talaka ne amma Allah madaukakin sarki ya zabe shi ya zama shugaban mutane wannan yana nuna maka cewa Allah ta'ala shike zabar wanda ya ga dama Allah shike zabar wanda ya ga dama saboda hikimar da Allah ta'ala ya bawa kansa sanin ta wa quwwatan fil jism sannan Allah ta'ala ya bashi karfin jiki li yujahida al adu wanda zai samu damar yakar abokanan gaba da shi wallahu malikal mulk yu'ti mulkahu man yasha Allah shine mamallakin mulki yana bada mulki ga wanda ya ga dama min ibadihi daga bayansa ba wasu mutane da za su zo su ce su ne in suka ce kaza kaza ne in suka nada wani yana in suka babu mai wannan kujerar duk kuma wanda ya dauki wannan kujerar ka zuba masa ido za ga yanda Allah yanda za su karke da Allah domin ya dauki matsayi na Allah ya nada wa kansa babu wani wanda zai ce su ne in suna yin kaza su baka in ba sa yin ka ba za ka samu ba wannan kujerar Allah ce shi kadai ne mai iya bada mulki ina fata an gane wallahu wasi'ul fadl Allah madaukakin sarki mai yalwar falala ne wal ata mai kuma yalwar kyauta ne alimun bi haqa'iqul umur Allah ta'ala masani ne game da haqiqanin al'amura la yakhfa alaihi shay babu wani abu da ke koyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya rufe ayar da cewa wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu wasi'un Allah mai yalwar falala ne da kyauta sannan alim Allah mai cikakken ilimi da haka yanzu ba zabun su ake nema ba bai siyadda ko kar siyadda ake bukata ba Allah ya zabi Talut ya zama jagora akan su wa qala lahum nabiyuhum sai annabin ya sake gaya musu dan su sake nutsuwa su ga cewa wannan zabin na Allah fa shi ya fi cancanta kuma zabi ne da aka yi shi bisa cancanta wa qala lahum nabiyuhum sai annabin su yace da su inna ayata mulki alamar da za ku gane cancantar ya zama sarki a kanku wato inna ayata mulki alamar cancantar mulkinsa an yati ya kuma tabut ai as-sunduqu alladhi fihi at-taura akwai wani akwato wanda dama gadansu ne makiyansu suka yake su cikin amalika suka kwace wannan akwatin wanda akwati ne da yake kunshe da abubuwa akwai attaura akwai kayayyakin da ainihin wato annabi Musa da annabi Harun wasu ce da sandan annabi Harun da sandan annabi Musa da attaura da kaza da kaza da kaza a cikin wannan akwatin aka dauke musu shi wanda sun san ba su da wani karfi da zai iya dawo musu da wannan akwatin to sai aka ce dan ku gane cewa Allah ne yayi wannan nadin wannan akwatin da yanzu kun dade tsawon shekaru kun kasa kwato shi ba zai iya dawo muku ba to Allah zai dawo muku da akwatin a karkashin jagorancin Talut ina fata an fahimta shine ma'ana wa qala lahum nabiyuhum sai annabun su yace inna ayata mulki lalle alamar cancantar mulkin Talut an yati yakum tabut ai an yati yakum sunduk shine akwati zai zo muku allazi fihi taura wanda a cikin sa akwai attaura shine an yati yakum tabut fihi sakinatun min rabbikum wanda akwai natsuwa a cikin sa daga ubangijin ku wa baqiyatun da ragowar kayayyaki mimma taraka alu musa daga abinda iyalan annabi musa suka bari wa alu haruna da kuma iyalan annabi harun tahmilul malaika kuma malaiku ne za su dauko shi za ku ga malaiku sun dauko wannan akwatin to duk abinda kuma ga malaiku tsakanin sama da ƙasa sun taho da akwato ai kun san ba wanda yake hulɗa da malaiku sai annabi sai wani mutum na musamman dan haka alamar cancanta Talut a matsayin sarkin ku to wannan akwatin wanda fihi sakinatu min rabbikum sakina din nan malamai sun yi fassarori da yawa in ka koma Ibn Jarir Tabari ya kawo fassara-fassara wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza duk fassara-fassara da yawa wasu sun ce zinare ne wasu sun ce sandan annabi Musa wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza dan haka dai a cikin wannan akwatin akwai abin da zai kwantar muku da zuciya akwai abin da zai sanya muku natsuwa wanda da ba ku cikin wannan natsuwar sannan za ku ga abin da zai dinga tuno muku da annabi Musa da annabi Harun domin akwai attaura a ciki akwai sandar annabi Musa akwai sandan annabi Harun duk a cikin wannan akwatin yana daga cikin abin da za ku gani a cikin wannan akwatin wanda an kwace muku shi tsawon lokaci ina fata an gane wa kana a'da'uhum wanda makiyansu wato intaza'uhu min hususi ka kwace musu wannan akwatin da Allah ta'ala ce yanzu zai dawo musu da shi makiyan addini makiyansu su suka kwace shi minhum daga wajensu bihi dumaninatun min rabbikum a cikin wannan akwatin akwai natsuwa da za ku samu daga ubangijinku wa tasbita qulubal mukhlisin da kuma tabbatar da zukatan masu ikhlasi masu tsarkake Allah da